Kungiyar masu safarar kayayyakin amfanin gona da dabbobi a Najeriya sun koka kan yawaitar biyan kudin haraji da wasu da ke ikirarin hukumomi ne ke yi musu akan hanyoyin Najeriya. A wani taron tattaunawa tare da haɗin gwiwar hukumar 'yan sanda, kungiyar ta bayyana cewa yawan kudin haraji da ake tsawwala mata ke janyo hauhawar kudin kayayyakin abinci da tsadar nama a fadin Najeriya. Shugaban kungiyar ta masu safarar kayayyakin gona da dabbobi a jihar Plateau, Yusuf Samuel Haman, yace sun daura aniyar yaki da masu yi wa talaka zagon ƙasa.
Ana misali, kasiya hatsi daga Sokoto zaka kai Lagos. A kowane jihar da ka shiga fa, mutanen nan sai su caje ka 10,000-20,000. Yayin da kai kayanka inda zaka sauke kasar, zaka yi lissafin nawa ka kashe kudin mota, nawa ka kashe akan waɗannan mutane da suke tsayawa hanya suna karban haraji, wanda dokan kasa ya hana. Mun fito ne mu ga wa duniya za mu yake irin waɗannan ababai. Muna roƙon gwamnati na kowane jiha a Najeriya da kansu su duba su cire mutanen nan a hanya.
Su ma shugabannin kungiyar Fulani sun bayyana irin ƙubar da suke fuskanta a hanyoyin Najeriya.
Sunana Muhammadu Abdullahi Hari, ni memba ne na Meti Allah. Matsalar shine babba shine wanda drivobin nan suke kuka ai yana dawowa kan Bafulatani ne, because kayansa aka dauka, shi zai biya kuɗi. Sannan kuma abun mamaki, suna nan din sai a wuce da shanun da na sata da na gaskiyan duka, ba za ka ji wai su din sun iya su an kama wata saniya a hanya ba.
To amma waɗannan din kun iya bincike ku gane cewa jami'an gwamnati ne ko kuma barayi dai haka?
Babban damuwan shine za ka zo yawanci appoint nasu za ka samu suna tare da police. So automatically in kaga wannan kai baka da magana amma ka ce ba gwamnati a ciki. Don inda kaga mai rigan gwamnati duk ai an gama gwamnati na hore.
Sunana Damina Musa Shaibu, Plateau Secretary na Gan Allah Fulani Development Association of Nigeria. Matsalar mu ita ce idan aka ga Fulani sun samu shanunsu a mota za su kai kasuwa, 'yan sanda ko sojoji ko 'yan revenue sai su take musu haƙƙi su ce musu lalle sai sun biya wasu kuɗi na daban, wanda kuma ba receipt ake bayar ma Plateau State Government ko kuma local government da aka sa wannan checkpoint ba. Saka ba da 500,000 a kowace saniya kamin ka kai kasuwa. In ka je kasuwa kuma akwai road block legal one din wanda ya dace ka sake kuma ka biya. To wannan abu yana ci mana to a ƙwarya.
Shi ko shugaban kungiyar direbobi na ƙasar reshen jihar Plateau, Sikiru Osama Bello, yace kamata yayi gwamnati ta sa ido sosai don tarwatsar da irin waɗannan ɓata gari.
Kamar a jiha guda ma sai ki samu wajen karɓan kuɗi har ya kai waje uku. Kamar yanzu a Benue, a nan kafin ki shiga makodi in kin wuce toll gate akwai, in kin je Bandiki a Adipo akwai, in kin je Bandiki akwai. Yanzu kamar daga a nan Plateau sun ce daga Edo suka zo. Ranan Monday da ta wuce awa biyu muka yi muna rigima da su a nan Kuru. To ya za ka zo daga Edo kana zo kana karɓan kuɗi a hannun mutumin Plateau? Duk kowa na da manufa ne a samu wa talaka sauƙin abin da zai kai bakin shi. Idan aka bara mana baya aka raba jami'an tsaro local government to local government akan hanyoyin da aka san suke tsayawa a aji jami'an tsaro a wurin, saboda yanzu ba jami'an tsaro a wurin. Idan sun zo kawai za su takusa hanya sun karɓi kuɗin mota ɗaya biyu uku sai su gudu.
A ɓangare guda kuwa wakilin Inspector General na 'yan sandan Najeriya ASP Yahaya Usman Yusuf ya ba da tabbacin tsaron lafiyar al'ummar Najeriya da dukiyoyinsu.
Ko kwanan nan a kin ji a cikin wannan conference aka yi akwai wasu 'yan sanda da aka kama tare da wayannan mutanen escort suka kama su an tafi da su Abuja. Duk inda muka gaza muna so a gaya mana saboda mu gyara. Sannan duk wani ɗan sanda da yake da hannu a cikin wannan an same shi ba barin shi ake ba. Insha Allahu 'yan sanda ba za su ƙasa gwiwa ba. Hakki ne a kanmu za mu kare al'umman ƙasan nan.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.